بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيها الله تبارك وتعالى بوديا يسايك دار دمو wannan darasi na tafsirin alqur'ani mai girma. Muna kan aya ta farko a cikin suratul mu'minun. Yau hudu ne ga wata ko biyar, ya yi kaga irin abun kenan. Kaga yanzu yau shi aka fara yin haranci biyar shi ne. So ko ka tsaya kai aiki ko ba ka tsaya ba zai tafi, shi ne kawai abinda yake nuna. Yau biyar ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama 1447, mun yi magana a kan kadi afla almu'minun ko alladhina hum fi salatihim. Muna magana a kan salat da matsayarta da yadda Allah ya ambace ta a cikin littafi. Mun tsaya ne a kan cewa ita sallah tana sababa bayyanar da sha'a'ir na musulunci, kamar yadda muka gani a jiya. So mai karantawa zai sake karanta mana ayar domin mu sake jaddada ta.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alladhina hum fi salatihim khashi'un.
Bayan da Allah tabaraka wata'ala ya fitar da tabbacin rabautuwa da samun gidan aljanna wa mu'minai, sifa ta farko ita ce sallah. Sallah din nan mun faɗe ta da irin nau'o'inta yadda Allah tabaraka wata'ala ya yi ta amfani da lafuzar sallah a cikin alqur'ani da wasu ma'anoni iri daban-daban. Har ya kai mu ga cewa wato mun ga yadda nau'o'in sallolin suke da yadda kuma ake yin su duka al'aslu daga alqur'ani. Sai muka fito da wasu fawa'id daga cikin fa'idojin sallah, wanda ɗan adam yake samu wani Allah ya sani wani Allah bai sani ba. Waɗannan fawa'idin muna da kyakkyawar zato za su samu masallacin da ya tsare sallah ko ya san su ko bai sani ba. Na kusa da ƙarshen nan da muka tsaya a kansa shi ne sabuban bayyana sha'a'ir na musulunci wanda sallah ita take bayyana wannan. Wanda Allah ba wannan shi ya sa aka shar'anta ta tana ta maimaituwa a cikin wuni da kwana. Sabanin wasu ibadun da Allah ya shar'anta wa mutane ba sa iya maimaituwa a shekara sai dai a yi su sau ɗaya. Kamar wannan azumin ba ya maimaituwa, Ramadan guda ɗaya ne a shekara kuma ba ya maimaituwa sai dai na nafila. Haka aikin hajji shi ma Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya shi baya mai laituwa a shekara sau ɗaya ake zaita. Haka zakkar kuɗi ita ma ba ta mai laituwa sau ɗaya ake yi ta, amma saboda son da Allah yake yi ma sallah shi ya sa ya saka ta a bar mai laituwa a wuri sau biyar. Ma bisa hadisi ya nuna cewa in ka maimaita ta sau biyar za mu maimaita ladanta kuma har sau hamsin. A wannan daraja ce wadda Allah ya ba mu sallah, ko da aka tashi shar'anta ta ba a shar'anta ta ba a ƙasa, sai da aka yi tafiya da annabi a Isra'i aka ba shi sallah aka shar'anta ta. Kuma da haji da zakka da azumi duka Allah ya sa wani wanda yake wakiltansa shi ne mala'ika da ake turowa da zai samu annabin ya bayyana. Amma sallah da Allah ya tashi shar'anta ta ya cire wakilcin mala'ika sai ya haɗa daga shi sai annabi, kuma aka ba da sallah. Wani arabi shi ma yana nuna daraja irin na ita sallah. To ita ce take fito da sha'a'ir a fili, za mu iya cewa sha'a'ir alamomi ko alamar mutum ka tabbatar da shi musulmi ne shi ne daga yana sallah. Duk wanda aka gani shi yana ruku'u yana sujjada, to ba wani mai musu a kan cewa wannan mutumin ba musulmi ba ne, kawai ya yarda musulmi ne. Illa iyaka in an samu wasu 'yan bambance-bambance da fahimta a tsakani, wani abu ne daban. Amma dai daga ganin kana ruku'u, daga ganin kana sujjada, to ya baka sunan musulmi. Shi za ta zamanto sha'a'ir ne na musulunci. Amma yanzu zai iya yiwuwa ka shigo nan ka zauna har mu tashi ba wanda zai gane kana azumi. Watakila kana iya cika cikinka da abinci kuma ka zo har ma da yankwana ka ɗanyen yankwa ne haka don a ce azumi ya kama ka, ko zai iya yiwuwa aiko. Amma dai ba ma tsammanin akwai irin wannan mutumin ana, ba ma tsammanin kowa yana azumi. Sai dai na san akwai marasa lafiya wanda watakila Allah ya sauke. Sannan banda wannan mala ya ce sallar tana sababa wato da'awa zuwa ga Allah da magana ko da aiki. Tunda ka ga ko kiranta da ake sallar ai magana ce, karatun fatiha da surori ai magana ne, tasbihi da ake cikin ruku'i duka ai magana ne, su addu'o'i da ake cikin sujjada magana ne, haka nan irin su karatun tahiyya ai duk magana ce. Aiki kuma shi ne sunkuyarka da tashinka da tafiyarka sujjada da tsayuwarka, duka waɗannan ayyuka ne a cikinta, wanda kenan ibada ce wacce ta tattara addu'a, ta tattara magana, ta kuma tattara aiki. Shi sa annabi yake innama salatuna qira'atun wa tasbih, wato karatu ne da tasbihi da ruku'i da karatuttuka da dai sauran abubuwa. Na takwas ina ganin ko mun koma baya ne akwai sabab. Yawwa, sabab na ɗaga darajar masallaci a cikin aljanna da ba shi damar yin kusanci da manzo Allah a cikin gidan aljanna. To waɗannan abubuwa guda biyu girmansu ya kai inda ya kai da darajarsu. Na farko an ɗaga darajarta a aljanna saboda watakila ajinka ya wuce ajin sauran wasu mutane, saboda kiyayewar sallarka da yadda kake girma Allah a ciki da kushu'inka da sauran abubuwan da kake bukata, da yiwuwa ka tsere wa wasu wajen wannan. kamar yadda za mu samu idan mun zo bayani akan khushu'i, za a iya yin sallah a masallaci daya da liman daya lokacin ku guda kuka yi, amma mutane za su fita daga masallaci wani ya yi wani daraja kuma liman daya. Har ma wani hadisi manzala na cewa wani zai zo in yayi daraja goma zai samu, wani kuwa tara, wani kuwa daraja takwas, wani bakwai zai samu, akwai ma mai daraja daya, akwai ma wadda jifansa ake da sallar ya fita da ita. Kaga wannan maratib ne, matakai ne wanda kowa yake hawa. Shi yasa kenan sai ka sake shiri kwarai domin ka samu ƙololuwar daraja. Na tara daga cikin abin da fa’idar sallah ke ba wa masallaci shi ne sabab li'adami isabatin nar mawadi'us sujud. Akwai wani abu da ka yi sallar amma cuwacuwar ka ta sa ka shiga wuta, ana samun wannan saboda ai kaga akwai wailul lil musallin, ko to ka san dai me sallar ne, kuma Allah ya ce akwai azaba tattare da shi, shi ya faɗi sifarsa amma kuma ya yi sallar. Sannan akwai wani hadisi kuma da yake cewa rubba musallin la khaira fi, ana samun masallata da yawa babu alheri ko na musu kada da rashin tattare da su, abinda kawai suke da shi sharri. Subhanallah, Allah ka kiyaye mu. Su kuma irin wannan da ka ga cewa sallar su ba ta hana su cutar mutane ba, bata hana su zubar da jinin mutane ba, bata hana su shiga mutuncin mutane ba, duk wani mummunan abu da ka sani sallar bata hana su ba, sai aka ce to sallar da suke yi ba su da alheri. Allah ka kiyaye mu waɗannan. To duk da haka ga shi dai ya yi sallah, ya yi cuwacuwa, ya yi cuku-cuku, ya cuci mutane, ya shiga mutuncinsu, ya handame kayan wancan, ya zalunci wancan, duka abubuwa yanzu ayyukansu sun tattaru na zunubai sun yi nauyi har suka rinjaya, sai ya shiga wuta. Waɗanda babbaka shi kila ya fito daga ƙarshe ko kuma ya dawwama, Allah ya sauke. Wannan zama da zai yi, akwai wasu gurare da yake faduwa a kansu yana sujjada, akwai goshi, akwai tafuka, akwai gwiwoyi, akwai gefen ƴan yatsu, akwai hanci, waɗannan guraren sai wuta ta ɗinka zazzagaye su ba ta son taɓa gurin, saboda an girmama Ubangiji a ciki ko da kuwa ba a samu khushu'i ba a ciki. To tana sabbaba rashin samar da guraren sujjada wuta ta rinka latso su bayan ta shiga, Allah sauke. Na goma shi ne sababin liru'uyatullahi yawmal qiyama, sallah tana sabbaba a samu ganin Allah ranar kiyama. Allahu akbar, yau ga ka ga Ubangiji kuma kana gani, ka lamarin babban Annabi yana cewa za ku ga Allah kamar yadda kuke ganin karin wata ba tare da turereniya ba. Wujuhun yawma idhin nadira, wasu fuskoki a irin wannan ranar fari fat suke da haske, ila rabbiha nadira, ga Allah Ubangijinta take kallo. ko yanzu mutumin da ya bunƙasa da yawa mutane suna kan garinsa ko yanzu da a ce wani babba zai shigo nan mai mulki da za a daina kallo da shi za a kalla haka ne duk ranar da wani babba ya shigo nan ko babba da balanta ko babba da mulki ko babba da wani abu to sai an yi ta kallon sa har sai ya zauna sannan za a haƙura to balle a ce yanzu Allah Allah kake gani yana daga cikin addu'o'in magabata suna addu'ar cewa Allah ya nuna musu kansa su gani shi ranar tashin alkiyama wannan babbar ni'ima ce sallah tana ɗaya daga cikin abin da za ta yi maka jagora da sabbaba wannan al'amari khasatan malamai suka ce musamman ma man hafaza ala salatai wanda ya kiyaye salloli biyu akwai salloli guda biyu masu wahala salatul asr da salatul fajr wanda ya kiyaye su zai samu wannan daraja sallar la'asar da kuma sallar asuba suna da wahala saboda sallar la'asar galibin mutane idan an kula sun gaji daga ketowar rana suke buga-buga a zahar tana samun su da ɗan sauran nishadi a jikinsu amma la'asar tana da kansu da gajiya a jikinsu a lokacin kowa yana buƙatar hutu shi yasa take da ɗan wahala ita kuma sallar alfijir ta asuba mutum ne ya shagaltu da bacci shi ma yakan tashi da wata ganda baya son ya tashi so shi yasa sallolin suke da nauyi shi yasa aka keɓance su a nan saboda girmansu da kuma nauyinsu musamman wanda yake kiyaye su yana yin su cikin jama'a to sallar za su sabbaba masa ganin Allah tabaraka wa ta'ala abu na 11 sallah tana jawo wani sababi ana sababin limahabbatin lahi ta'ala tana jawo maka soyayyar Allah akwai bayin da Allah baya so su ya halitta su saboda halayyarsu da mugayen ayyukansu sai yake baya so su to Allah ya ce baya son mutum ta mutum ya shiga ku saboda babu inda za ka je a duniya ka ji daɗi babu gurin a duniya ma ba za inda za ka shiga ka ji daɗi babu shi balle kuma a ce ka shiga lahira Allah baya son ka ko ta wancan da yake ana masa ko wasa ne ko aje yake masa wai da ba yaya kake da Allah balle ka je gidansa ko wai dan uwansa ne zai tafi makka kuma baya abubuwa da ya da su ne ya ce to dama ya kuke da Allah balle ka ɗauki ganga da kai ka kai da kai ka gidansa da ka gamu da shi Allah dai masu magana dai da saɓanin wasu abubuwa su sallah tana sabbaba ma ɗan adam soyayyar Ubangiji shi ko Allah idan ya so ka to baya barin soyayyar a tsakaninsa da kai shi kaɗai yakan saka mala'ika Jibril ya ce ya so ka sai kuma a umurci mala'ika Jibril a ce kuma ya gaya wa mala'ikun duk san mai din nan wane ɗan wane Allah yana son sa ni ma na so shi saboda haka ku ma ku so shi shi kenan yanzu ka zama waliyin Allah a cikin sama kowa kan ka yake duk yawan mala'ikun nan amma ya alamu junu da rabbi ka illahu saboda ka kiyaye sallah Allah ka ba mu ikon kiyayewa wannan sallah Allah sabu ya dan kai ya Allah yana jawo soyayya daga nan mai soyayyar kuma za ta bayyana cikin duniya duk bayin Allah ne gartattu za su soka in ka ga wani yana kinka to shaidani ba mutumin Allah ba shi ne kuma ake gaya masa irin wancan hadisi man adali waliyar shi canan yanzu za ka gamu da fushin ubangiji za ka gamu da fada da Allah domin kana son wanda ai kana kin wanda Allah yake so kuma kana kin wanda mala'iku suke so kuma kana kin wanda bayin Allah nagartattu suke so ai ka shiga uku Allah so ke abu na goma sha biyu ita sallah sababun li salatil mala'ikati ala al-'abd wato tana sababa mala'iku su rinka yi ma dan adam addu'a sai mala'ika ya sama addu'a saboda ka kiyaye sallah mun ga hadisai da suke ta magana akan cewa idan mutum ya zo masallaci ya sallaci raka'a biyu na nafila ya sallama ko ya haɗa hudu misali ya sallama biyu ya zauna a masallaci yana jiran ayi farilla mala'iku Allah yake turowa suna masa salati salati da kuma shi ne Allahumma ighfirhu warhamhu Allah gafarta masa yi masa rahama mala'ika yana roƙa maka wannan saboda darajar sallar da kai su tana jawo addu'ar mala'iku akan mutum abu na goma sha uku wato as-salatu wal wudu da sallah da alwala anan kuma sun haɗu biyu sababun li fathi abwabil jannati thamaniya yana sababa maka a buɗe maka ƙofofin aljanna guda takwas ta wacce za ka shiga ana buɗewa ne don girmama ka ka shiga ta ƙofar da ka ga dama da sallah da alwala su ne suke wannan sabab din da za ka yi alwala ba ka yi sallah ba to lallai ba za ka sabu wannan abin ba da kuma za ka yi sallah ba alwala to da nan kan ba ka ƙara nishaɗi Allah ya sauke to saboda haka biyun nan idan sun haɗu suna sababa ma a buɗe wa mutum ƙofofin aljanna guda takwas abu na goma sha hudu sallah tana sababa wani lada na musamman Allah yana kamar menene zance bonus ko wanda ake yi abu nan din mutane haka khasatan musamman salatu duha sallar walaha tana da falalar gaske da yawa kuma sukan liƙa ta ne ga tsofaffin mutane su samari kamar ba ruwan su da sallar walaha amma dai wannan ina ga dani a yanzu matasa suna abin da sosai ma ne saboda ka sallar duha ɗaya daga cikin magabata yana cewa wanda yake son ya rinka ganin albarka dokar ba ta yin kyau ya lizumci sallar walaha za ka yi ta ganin albarka a rayuwa komai ka taɓa zai yi albarka rayuwarka za ta zama da albarka sannan akwai ƙiyamul layl ita ce sallah ta tsayuwar dare ko nafilar dare akwai rawatib wato su ne salloli da ake yi na nafilfiri ko kafin azahar da bayan azahar ko kafin la'asar da kuma bayan magariba da kafin isha da kuma irin su abin nan rakatan da fajr da sauran su. Ana ba da wani lada, shi ladan na musamman ake bayarwa a kan irin waɗannan ga wanda ya zubince su, har ma rawatib manzo Allah ya nuna cewa wanda duk aka yi masa wannan to yana shiga wato abin nan, ana gina masa gida a gidan aljanna. Waɗannan fa’idoji ne waɗanda suke samuwa abu na wato suna goma sha kuɗin nan da muka yi daga wanda muka taso har zuwa nan. To akwai wasu fa’idoji kuma da su suna faruwa ne a jikin ɗan adam, su ba lada suke ba raba amma suna ba ka lafiya saboda kana sallah. Akwai wani littafi in ban manta ba, Shakhsiyatul Muslim sunansa, malamin da ya rubutu a ciki malami ne a jami'ar Azhar, da ya fara daga kan alwala, ya ce duk mutumin da zai yi alwala, in an ɗauko hadisin da yake magana cewa idan ka wanke hannu zunuban da ka taɓa da hannu za a kankare su, in ka kurkure baki wanda ka yi magana, in ka wanke idanu wanda ka kalla, in ka wanke ƙafafuwa wanda ka kalla, banda manya-manyan kabarai ƙananan zunubai ana warke su. Ya ce to banda wannan girman ladan kuma a ɓangaren jikin ɗan adam da Allah ya shar'anta alwala, to ya shar'anta masa alwala ne saboda kare jikinsa da lafiyarsa. Min ya yi lissafi cewa 75-80% na ƙwayoyin cututtuka inda suke harbin ɗan adam, to yawanci a guraben da ake wankewa na alwala su suka fi yaɗa waɗannan cututtuka, so ruwan alwala kuma tafiya yake da su. Misali ɗan adam in yana magana ko musamman ko yana mura ko wani wani abu, in zai atishawa an ce ya yi ne ya rufe baki ko, saboda in kana atishawa me yake fita, wasu ƙwayoyin cututtuka ko, to sai manzo Allah ya yi maganar yin asuwaki kafin, in babu asuwaki samu wani abu mai ɗan kaushi ka goggoga duk yana kashewa. Idan baka samu wannan ba yin amfani da yatsan su, so wannan yana kashe ƙwayoyin cututtuka da suke shiga bakin ɗan adam ko ɗan adam yake fitar da su. Shi yasa tunda za a taru a cunkushe wuri guda sai aka shar'anta yin wannan kafin shigar ka musallaci, saboda wataƙila idan ka shigo asuwarkin da waɗansu anguwar sun kashe yaɗuwar ƙwayoyin cututtuka, sannan a cikin sallar kuma har yanzu sai aka saka maka idan za ka yi hamma rufe bakinka, idan za ka yi atishawa nan ma rufe bakinka, duka waɗannan suna taimakon jikinka ne kuma suna hana ka yaɗa ƙwayoyin cuta ga wani. Wannan yana daga cikin fawa'id wanda jikuna suke samu. Idanu shi kuma ta ina cuta take zuwa masa, shi ma yana karɓar cuta wanda take tashi haka, ƙwayoyin cuta masu yawo, ya dai kawo maganganu a kai, sannan ya kawo batun hanci, shi ma ta nan ana iya shaƙar ƙwayoyin cututtuka, aka sa sheƙar ruwa sau uku da facewa, kuma a nan ma don a kiyaye maka lafiyar ka sai aka hana, idan ka sheƙar ruwa da hannun dama to ya shiga ne, amma in ka zo facewa da hannun hagu ya kamata ka yi. Amma za ka ga wasu saboda kawai dai ba su san abin nan ba, shi kenan, wani ma sai ya yi ta ririta ruwan kamar yana nifashi da zai haka yi haka yi haka wannan sai ya fi ta ba a san dai wani gogo idan aka same shi gogo, amma dai ya fi daga jahilci aka samo shi, ko ma dai ya za ka yi bayani ya fi kusa daga jahilci aka same shi. Saboda in ka gunsu ruwan da ka ja ya shiga, to sauran ne ake shi kuma sheƙawa a hanci, sai ka ɗora wannan hannun kuma sai ka fashi, saboda shi wannan hannun na hagun shi ake share kanshi shi ake wanke fitari shi ake wanke bayan gida shi yasa annabi ya haramta ci da shi amma za ka ga wasu mutane fanye-fanye yanzu a ƙasar nan amma da hagu suke cin abinci ko cin abinci ba su iya ba kuma wataƙila ma suke rike da ƙasa za ka samu babban mutum a ma'aikata ƙato ne ya girma sosai da matsayi amma da hagu yake cin abinci hannun da shi ake wanke kashi hannun da shi ake wanke fitsari wai yanzu shi kake ci saboda ubangidanka ka ga shi yana ci da hagu kai ka san ubangidan na duk ko sai na faɗa shi ba a faɗa ok ka gaji a to shi kenan babu buƙatar sai mun faɗa saboda wasu mutane kawai sun samu tarbiyya ce ta boko ba su samu tarbiyya ta addini ba kuma yawanci manya-manyan nan zahar zan su yawanci tarbiyyar boko ne in ka zo ka tsaye da mutum ya ma karatun fasiha da kyar ne shi yasa abin da zai baka mamaki za ka ga kamar irin su GRA irin su wane manya ne a ciki ko waɗanda suke gadi a gidajensu ba sa iya zuwa kusa da su waɗanda suke masinjojinsu ba sa iya zuwa kusa da su amma ka san inda takaitin yake a zo za a yi sallah wannan masinjan za su ce shi ne zai ja su wajen lahira kuma saboda bai iya lahira ba ba ka bari kira yadda zai ka samu babban mutum ne ya hana mai gadinsa komai amma in an zo sallah sai ce ka wuce saboda bai iya sallah ba ko kana mutu ne abu ne a fili kuna ganin wannan saboda tarbiyyar da suka samu kawai ta karatun boko ne sai a kuri wallahi ni ba da kai nake ba wani zai ce to kaga shi kuma wannan haka matsalarsa take to ka koya mana na yadda kake marƙasa baki don ka yi turanci amma ba ka iya marƙasa baki don ka karanta ƙur'ani ba tun wani kwasa a wani duk sai ta zama bature me yasa baka zama balarabe ba wajen karatun alkur'ani ko ba haka ba ne kuma wannan littafin shi zai cece ka na a ka fito kai magana mana a yi ba wani abu ba wannan shi ne saboda haka za ka ga cewa manya-manya a mabirin jihar lokaci ba sa iya su ja sallah sai dai su sa masinjojinsu ko masu gadinsu saboda yana kallon mai gadin a duniyan kyau lakantacce ne yawwa wani yana ba mu labari wai ɗansa ne ɗansa ba sai yana zuwa wajen mai gadi ɗan yana zama tare da masu gadi kawai ranar ya zo ya wuce sai ya gantar yana tare da masu gari sai ya buga masa waya ya ce waɗannan dabbobin kake zama cikin su ko ya yi ma yaron ta haka a shi mai gadin biyu yana jin abin da ake shi ma sai ya kusata ya ce ba karatun boko ya ba to shi ma zai tafi boko irin mutanen ne masu zuciya wanda ba sa karɓar ƙasƙanci yana gadi don ya zuba mutum zafi kawai sai ne bi karatu ko sai da ya fi hiji sannan ya dawo na je na gaba da mutumin tafiyar da nake can wajen wani ƙarshen duniya ya ce ko ina ne na gaba da mutumin yana harkokinsa kawai wulaƙanci ne da ake masa wai kawai saboda yana gaya wannan bokon fa kawai wannan mutumin ya iya saboda haka ya hana ma ɗansa ya hulɗansu a cikin waɗannan dabbobin za ka zo animal ka za ka zama kan za ka zo kana zama a cikin ta ci daga wuri to kai ka rufa wai mai gadin gidanka ne kake gaya masa haka saboda kawai ka ƙoshi da boko shi kenan ko da yake ai wasu ne daga cikin su ko shi za ka irin waɗannan da suka ƙoshi da boko mu bi yanzu kallon da suke mana antisocial haka ake kallon mu gidajawa da gida ne ba abin da ya yi a sai karatun arabiya mu je lahira Allah ya kafa allon ABCD da allon alifun babu ya kafa ya ce wanne kake son a tada kai a karkashin sa wata gina za ka zabi to saboda ka sallah tana da fa'idoji a jikin dan adam wannan kadan ne daga ciki sai suka ce abu na farko da take badawa riyadu na jasadiyya wato sallah tana bada amfanin motsa jiki dan ce wai wani ba musulmi bane sai ga musulmai in an yi buɗe baki suna cin abinci yana cin abinci me yasa ake cin wannan abinci haka to bayan ya ga ya yi ta waɗannan abubuwa to sai ya dawo kuma ya gamsu da daddare suna ta tahajjud sai ce haba ashe wato suna da motsa jiki ashe ba a sani ba saboda ya ga mutane sai su sunkuya sai su tafi sujjada sai su tago su tsaya tsawon lokaci ka san tsayuwar kanta exercise sunkuyar da ka ga zai kasance training wajen masu yin training za ka ga kawai abun yadda ka san yadda Allah ya shakanta sallah haka za a yi ta maka amma ce a goshinka lokacin da ka kafa goshi ƙasa a kosu abubuwa da suke tasowa wanda suke ba mu jikinka wani abu iya tsawon yadda ka daɗe a sujjada haka za su ba mu jikinka wannan fa'ida jama'a kun ga yadda Allah yake ya shar'anta sallah da bincike ne yanzu yake tabbatarwa da wasu ilmummuka kuma suke kawo waɗannan abubuwa sai ya ga cewa ashe kenan Allah ya shar'anta waɗannan abubuwa da wata hikima su tana ba mu jiki riyadiyya shine wato motsar da jiki sallah tana da wannan sannan kuma a cikinta ana samun riyadatul aqliya wato hankali shi ma yana fashirin yadda ya kamata sannan ruhiyya ruhin mutum yana samun yadda yake tafiya abubuwa ne dan mama da yace ba haka ba afdalur riyadat riyadiyat yace mafi ficin ma motsa jiki shine za ta baka ilajul alam asfal az-zahr wa alamul qadamai tana magani wasu raɗaɗin ƙafa da raɗaɗin baya duk sallah tana maganin wannan fa'ida ce wanda ɗan adam yake samu a ciki shi yasa ka ji manzo Allah ya ce dole ka yi nutsuwa a ciki akwai wata fa'ida ba kawai daga sunkuyawa sai ka ɗaga haka ba sunkuya sai ka yi lebo sai ka raka ta da tasbihi ma ubangiji idan ka ɗaga kuma sami Allahu liman hamidahu sai ka tsaya cir har sai waɗannan ƙasusuwan sun sake komawa inda suke kuma duk naka da kake ibada ce sami Allahu liman hamidahu kana gaya ma Allah rabbana lakal hamd kowa lakal hamd duka kana yi ma Allah godiya ne ya saba da wancan training din da kake wancan training din naka babu wannan illa kawai kana neman lafiya yanzu a cikin sallah ga lafiya ga kuma an baka kalmomin da za ka gana da Ubangiji na banda wannan aka ce sallar har yanzu mufidatul li adalatil jasmi tu'alijul wahan wadda'af wal ajiz ajizul jasmi tana ba da fa'ida li adalat adalat su ne gaban jikinka gaban jikinka sallah tana ba su fa'ida tana yi ma gaban maganin rauni da gajiyawa na jiki sallah tana maganin waɗannan abubuwa so shi yasa zaka ga za a yi sallah amma da ya ka samu ciwon jiki a cikin sallah amma za ka baka lafiya amma watakila waccan tirelin da kake watakila ka samu ciwon jiki a jiki duk da cewa lafiya kake nema amma wannan zai baka ka samu motsa jikin amma kuma ba tare da ciwon jiki ba domin ba kowane mutum ne da ya taso ya kiyamun lai kawai sai jikinsa ya kama ciwo hankali ma manzon Allah cewa ku yi qiyamul layl da daddare fa innaha da'abu salihin yace dabi'ar nagartattun mutane ne dabi'a ce ta nagartattun bayin Allah da yake nan nabi kuma yace tana tafiyar da shedan ma'ana tana tafiyar da al'amarin zunubai qiyamul layl sannan tana samar da lada sannan kuma yace tana sa lafiya a jikin mutum ta ga fa'idar nawa ke ta kori shedan ta kuma bada lada ta kuma bada lafiya a jiki na ga sallah ba za ka saka maka rashin lafiya ba sai dai ka baka lafiya sa'annan na gaba yace ar-ruku'u was-sujud yukhaffifu alam al-batn wal-fakhidhayn was-saqayn wa nashaat al-am'a' salla kana sauqaka sauqaka radadi na ciki alam da ake samu a ciki sallah tana abin da yake tana sauƙaƙa shi tana sauƙaƙa kuma alam na fakirai su ne cinyoyi haka nan tana sauƙaƙa radadi na makyangyama kayan san makyangyama ko na agara ko ba san ba ba san agara ba wannan jijiyar da take saboda dunduniyar ka sallah tana ba ta dama sai ta tafiyar da radadin da yake ciki inda kana da radadin haka nan na shaful am'a hanjayen cikin ka su samu juyawa da kalar yadda ya kamata sallah tana samar da wannan wannan fa duk fa'ida ce wanda Allah ya shar'anta a cikin sallah kuma yace kai kada ko da ba lada za ka yi sallah saboda wannan fa'idodin yanzu misali za ka ga an karya training sai coach na ka yi rinka sa ka ko ba haka ba wai hakan da kake me ake son a miƙar wannan ko to yanzu gashi an baka shi a cikin sujjada kuma ga lada wannan shi yana nuna maka ne saboda kawai ya karanta abubuwan haka hakan kuma ya san su a haka amma bai san wata kila hikimar na sallah din ba amma sallah ita take ba da waɗannan abubuwa an gane waɗannan gurare guda hudu sallah tana abin da su ta rangwanta maka radadin ciki da na cinyoyi da na agararka da kuma hanjinka su samu yin balance yace na gaba as-salatu tusa'idu ala harakati abalat wad-dawratu ad-damawiyya inda al-mar'ati al-hamil wa takhfifu as-siqal wad-dhabti 'an al-janin wa 'an al-qadamayn yace sallah daga cikin amfaninta tana taimakawa wajen yada gudanuwar jini ko jujjuyawar jini a kan gaɓoɓi ko ka san in hawan jini ya fara dan taɓa ta sai a fito exercise madadin kawai a ce ta je kai ta salloli za ka zaɓi sauƙi yace wannan jujjuyawar gaban jini din musamman yana amfani ga matar da take ɗauke da ciki sallah tana mata amfani sosai wajen sauƙaƙa nauyin cikin yana ba ta sauƙi kuma kaga yawanci masu ciki idan suka yi ciki sai barci idan su ta kwanta to sallah kuma ga aikinta a nan nauyin cikin ma za ta taimaka miki wajen sauƙaƙa shi sallah tana wannan sannan haka jini na danta dan jabin shine dantayin jinjiri ko shi ma yana samun saukin haraka a cikin cikin uwarsa idan uwar tana yin salloli wannan duka amfani ne ba na lada bane na jikinka ne tana baka wannan hutu sannan wani abu na gaba da sallah take ba wa jikin dan adam shine ara'atul qalbi wa dumaninatul lil fuadi war ruh ara'atul qalbi wato idan kana yin sallah da ruku'u da sujjada da tayyuwa da komai to zuciyarka ma tana samun sauki wajen gudanar da harkan komfit din jinin tana samun sauki zuciya tana samun wannan saukin duk a cikin sallah ake samun wannan sannan fu'ad da bincike da mai zamu bambanta tsakanin alƙalbu da fu'ad amma dai duk suna ɗaya ake ba su amma suna da bambanci war-ruh da kuma rai wato tana baka saukin shan numfashi wannan sallah ce take yin wannan aikin a jikin dan adam idan yana yi kaga ai an gaya maka ga irin abubuwan da suke samarwa na lada da kuma ga irin abubuwan da suke ba wa jikin shi yasa za ka ga manzo Allah bai wasa da sallar dare bai wasa da nafil saboda yawan yadda kake yi yawan yadda kuma zuciyarka take samun hutu wajen raba jini a cikin jikin wani abu na gaba wannan kuma yana fitowa ne a jiki shi ma as-salatu nurun lil insan idan sallah ta ratsa ka haka kawai sai ka rika haske sai rinka garin fiskar ka fasfas wa nasibuhu min nurin lahi ta'ala wannan abun daga hasken Allah yake samu saboda mai alari ai ya gaya maka yace as-salatu nurun abin sallah tana da wani haske mai girma kuma tana haskaka zukatan masu imani yace kadi adara salatuhu yastazimu bi sababi gurgurdan yadda kake sallah gurgurdan yadda kuma za ta rinka haskaka Allah ya ba mu dace na gaba salatul wato salatul amal kyautatuwan kowane irin aiki da za ka yi a duniya yana da alaƙa ala ƙadirin salatul abd a bisa yadda gurgurdan sallar bawa sai ka ga ayyukan zama ana sauƙaƙa maka su yadda sallar take haka gurgurdan sauƙinka za ka rinka samu a cikin wato a cikin aljanna a cikin rayuwa sannan na gaba shi ne kamar yadda muka ambata alkawari ce da shiga aljanna wannan ya shigo ba a kan abin da muke son mu kawo ba don muna faɗan fa'idar ta ne ga jiki wani abu na gaba shi ne salat amanun minal hala sallah tana amintar mutum ta aminta shi daga alhalar mai halar hadama hadama da kawai ka ji komai kana son sai ka mallake na mutane sai Allah bai yi ka da son mutane su samu alheri kowa ya zauna a ƙasa da kai yana wahala kai kawai kai ne mai jiba shi ga Allah ya ce innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا wadannan halayya guda uku da Allah ya faɗa ya faɗe su ne in ji wani malami ya ce ɗan adam yana gayansa gayan ɗan adam ba miya kaga an baka gaya ba miya to sai ka daure za ka ci to halayyar tana magana ne akan gayan ɗan adam bai samu miya ba da za ta gyara shi niyyar ita ce sallah shi yasa Allah ya atsafi a gaba sai illal musalli su ne ba su da wannan halabu amma gayan dan adam baya sallah to zaka same shi mai hadama mai baba kere kuma bayan yayi baba kere ya danna na mutane yayin hadamar wata jarrabawa karama idan ta shigo ya rasa wani abu sai ya ta kuka kai mu kaza kaza kai ai wato anji kaza anji kaza ko wani mai bara ya zo yana neman yadda za a yi ya tsaya a kofar gidan wani kacin gida ne mai gidan ne a zaune a kofar gidan malam mai adai mene ne ya ce na zo wajen mai gidan ne ya ce ni ma gurinsa na zo inda ka zauna mu ci gaba da jira to ka duba fa yanzu har da ƙarya kuma gidansa ne kuma shi ma gurin mai gidan yanzu inda ka zauna a ci gaba shi kenan to sai ya tuci mai gida ya tsaya ya dare a nan bai samu komai ba gare ya gaba wata ƙila su ba yadda ya iya dan za ka yi roba sai ka yi ƙarya innal insana khuliqa halu'an yana da hadama bai iya wadatuwa ba bai iya ya wato duk abin da Allah ya bashi sai ya yi hadamar da wani wannan za ka ga cewa yanzu ka zo da naira 1,000 ita ce kudinka ka shiga shagon mai miliyoyi ba zai ji tausayinka ba a kan dubun nan sai ya yi ƙoƙarin ya cuce ka saboda na ɗan daga kuma ya sayo kayan ya faɗi to zai fara kuka idan masa sharru ya zo an yanzu zai fara kuka kai mu kasuwar nan ma ne kawai muna zaune ne ajiyoyin suna zaune ne kawai to ka tafi mana wallahi ka fita daga ciki wai kawai dai muna zaune ne kawai wai ana zaune da irin ba amfanin da ake sa kuma ya tattara kudi fa da yawa yana zaune idan masahul khairu manu'a da kuma zai sayo kaya kayan ya tashi to ba zai sauƙaƙa ba ko da ya sayo da sauƙi ba zai sauƙaƙa ba nan kuma da tsada zai sayar wa mutane sallace illal musalli masallata kadai su suke musu maganin irin waɗannan alhalau wani abu na gaba na sauran minti uku to wani abu na gaba da take yi shine ta kan hana ɗan adam wato yin alfasha me yasa aka kawo wannan kuma anan saboda ana inga fa'idar sallah a jikin mu saboda duk inda ka samu alfasha to tana cutar da jikin ɗan adam zina tana samar da cututtuka ko liwaɗi fa maɗi ba a to duk waɗanda za su cuci abin nan ɗinka ko za su cutar da jikinka to sai aka ce tana hanawa idan ta hana jikinka zai zama lafiyayye saboda duk abin da Allah ya haramta shi kazanta ne sunansa khabal wa yuharrimu alaihim alkhaba'ith duk abin da Allah ya haramta sunansa alkhabas khabas shi kuma abin da zai cuci jikinka ne shi yasa in ka sha giya za ka cutu kuma ga shi nan likitocin suna saboda zinar ma idan ka kama ta yin ta za ka cutu saboda za ka kamu da wasu cututtuka haka duwatsu duka waɗannan suna khabas ne waɗanda suke samar da cututtuka a jikin ɗan adam dawo kuma kan wasu abubuwa na abinci duk abin da kaga Allah ya haramta to yana saka wani ciwo a jikin ɗan adam giya yanzu ka sha watakila in ka daɗe za a same ka da cutar a huhu makansa a wane ne za ka yi ta ji idan ne ta samar maka duk abin da Allah ya haramta to akwai cutuwar jikin ɗan adam shi yasa don Allah ya kare lafiyar kai haramta ta ba ta gari ana sha ko ko kana sha ne yace ana sha ko ba a sha amma masu yin taba ba su yi magana ba to da suke magana mai suka ce suka ce tana cutarwa ko suka ce ma tana kashe matashi balle kai yanzu shekarar ka sunci kuma kana shakka ba ai kana da kike wannan matashi ma an ce tana kashe shi sai kai yanzu mai shekarar 70 kuma ga kunna kana kodawa kuma kana ga yawa mutane wai ba nastin da ya haramta ta a wannan san zuciyar ka ne wallahi wallahi san zuciyar ka ai ko ba nasti kamfanin da ya taba ya ga maka yana cutarwa shi kudi ya ishe ka dalili kuma wanda ya magani kamfanin da ya magani sai ya ga maka yadda za ka sha kuma ya ga maka dose din ko yadda za ka kuma kada kai kuma zai ga maka cewa yana da side effect kaza da kaza da kaza da kaza duk fa saboda lafiyar amma wannan karara mai kamfanin su gari yake ba danja ce danja amma kai yanzu saboda Allah ya shi za mai tafsirul kabir ya ce oh ba dan da Allah da ya zo maganar mace ya ce wai tsaruna ka anil mahi sai ya ce huwa adam ce suna tambayar ka akan jinin Allah sai Allah ya ce huwa adam ka ga musu cuta ce mai tafsirul kabir ya ce da Allah anan ya tsaya bai kawo wani umurni ba to da za a samu dan adam ya ta alkafura wai dan dai cuta ce zai shi ma wannan bai shan tabar kamfanin ya gaya masa danja amma kaga bai daina ba to sai Allah ya umurni da fa'a kalbi lidnisa to duk mai imani tunda an ce ka ne san ci mace a wannan gurin da take haila lokacin da take haila to mai imani zai tafi da lafiyarsa wanda bai da imani kuma zai shiga kuma zai kamu in ka dubi tafsirul maragi ya kirga cututtuka da ake samu in kai jima'i da mace tana haila nan ma dan a kare lafiyarka ne aka hana ka ba wai dan ba a son ka ji daɗi ba ne in Allah ba ya son ka ji daɗi ai ba zai yi matar ba ne ma gaba da karewar mugunta ke nan ko ko ka gaba ta ji Allah ba hakan yake ba kawai wannan lokacin da yake za ka kamu da cututtuka ta yi haƙuri ta ƙare haila sai a ji a ce yi to yanzu da a nan za mu tsaya saboda Allah a wannan gabar ba za mu cigaba ba na ga wasu na ta cewa lokaci to haka za mu haƙura an gane saboda haka duk abin da ka ga Allah ya haramta kawai ka nisance shi shi ne in ka ga Allah ya ce kuma a yi abu to kawai ka yi akwai fa'ida ko ba ka sani ba ko ka sani akwai fa'idoji iri daban-daban nan za mu aje insha Allah sai kuma addu'a ta gaba Allah ya sa abin da muka yi daidai ne mun yi kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana tambaya so muna roƙon Allah ya karɓa mana wannan ibada da ake yi cikin wannan watan da alfarma Allah ubangiji ya tsare mu ya tsare mana ƙasar mu muna addu'a da ƙasar mu Allah ubangiji ya ba ta zaman lafiya Allah ya tsare mana waɗannan fitintunu da suke faruwa wannan zai hatta muna roƙon ka Allah ka sa mu zaman lafiya ka tsara mu zaman lafiya mutanen cikin ka kai musu albarka ka saka mu dukiyoyin su da ayyukan su da gonakan su da gidajen su da matan su da yayan su Allah ka sa mu albarka ubangiji ka tsare mu da tsaron ka ya Allah Allah ka ba mu dacewa da abin da kake so kai da shi Allah waje da ka danta mu cikin wannan wata din da gaban mu mutar jahannama Allah ka ba mu aljanna Allah ka ji tausayin mu Allah ka yi mana rahama muna roƙo wanda ba su da shi Allah ka yarkara mu ka ba su yadda za su ya Allah wanda ba su da shi Allah ka ba su marasa lafiya ka warkar da su masu lafiya ka ƙara musu lafiya waje da ka ƙara mana walwala ya Allah ka ba mu da rahamar ka ya Allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين